Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake mita 102.5 sai kuma a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da kuma Dalol sai kuma Alpha Radio kuma sai a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai ni ce Safinatu Sada Sudangi daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi ya bayyana dalilin da yasa ya rushe gidan Radio Fresh FM mallakar mawaki Ayufele. Kamar yadda aka saba duk ranar Juma'a za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum. Kotun tsarin mulkin kasar Zimbabwe ta yi watsi da kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar 30 ga watan Yuli. Hukuncin da aka yanke a yau Juma'a ya bada damar rantsar da shugaba Emmerson Mnangagwa da yanzu yake kan mulki a matsayin shugaban kasa cikin sa'o'i 48 kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar Zimbabwe ya tanadar. Babban mai shari'a Luke Malaba ya shafe kusan sa'a daya yana duba bayanan abin da ya kira hukuncin da ya dace tare da watsi da maganganun yan adawa na cewar an yi magudi a zaben da aka ce Mnangagwa ne yayi nasara. Sakamakon zaben da aka fara fitarwa sun nuna cewa Mnangagwa ne ya cinye da kaso 50% na ƙuri'un da aka kada inda abokin hamayyar sa Nelson Chamisa ya samu kaso 44 duk da cewa lauyoyin Chamisa sun kalubalanci sakamakon inda suka ce ba a yi lissafi daidai ba kuma shine ya lashe zaben. Iyalan din majalisar dattijan Amurka John McCain sun bayyana cewa zai daina karbar maganin ciwon kansa na kwakwalwa da yake fama da shi. Sun fitar da sanarwar ne a yau Juma'a inda suke cewa ya wuce lokacin da zai tsira daga cutar tun lokacin da ya bayyana cewa yana dauke da ita a fili a shekarar da ta gabata. Sanarwar ta kara da cewa ci gaba da yaduwar cutar da kuma shekarun sa ne suka sanya shi yanke hukuncin dan haka da yardar shi ya zabi ya daina karbar maganin asibiti. McCain dai ya fara karbar maganin cutar ne tun a shekarar 2017. Baya ga takarar shugaban kasa da yayi sau biyu a shekarun 2000 da 2008 waɗanda bai samu nasara ba, McCain na ɗaya daga cikin shahararrun 'yan majalisar Amurka ɗan jam'iyyar Republican wanda yayi aiki da 'yan jam'iyyar Democrats da ma 'yan tashi jam'iyyar akan harkoki kamar canjin yanayi, manufofin shige da ficen kasa da kuma na kuɗaɗen campaign. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar tsoffin sojojin ƙasar Zimbabwe sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta canza sunan filin saukar jirgin saman ƙasar daga sunan tsohon shugabanta Robert Gabriel Mugabe, inda a cewar su bai cancanta a sakawa filin sunan shi ba, wanda aka saka a shekarar da ta gabata kafin aka tilasta mishi sauka daga karagar mulki. Ina ganin canza sunan filin jirgin sama saboda dalilin da ya shafi mutane ba dalili ne mai kyau ba. Wannan ina ganin bambancin siyasa ne wanda ya shafe su. Ba na ganin hakan abu ne mai kyau ga kasar a cewar wani babban jami'i. Ƙungiyar tsoffin sojojin ta ce bai kamata waɗanda suka kawo ziyara kasar Zimbabwe su fara cin karo da sunan da ke da alaka da mulkin mallaka ba. A wani bangaren kuma rigingimu ne ke ci gaba da faruwa a ƙasar Uganda 'yan kwanaki bayan zubda jini da zanga-zanga kan zargin da ake wa 'yan majalisar jam'iyyar adawa ciki har da mawaki Robert Kyagulanyi wanda aka fi sani da Bobi Wine. Jami'ai sun ce 'yan majalisar da waɗansu matasa sun kai wa rayuwar shugaban ƙasa Yoweri Museveni barazana ta hanyar jefawa motarsa duwatsu. Masu duba lamarin sun ce duk wani abu da ya nuna cewa hakan na adawa da mulkin Museveni na shekara 32 zai fuskanci hukunci. ‘Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa da kuma bindiga, an kuma kore mutane waje daga cikin ginannuka inda jami’an tsaro na wato suka fito kan titi. ‘Yan sanda kuma suka fito da bindigogi da aka ce an samu a ɗakin otal ɗin Wine. Amma jami’ai a jiya Alhamis sun ajiye tuhumar da ake yi wa ɗan majalisar Wine, wato na mallakar bindigogi ba tare da izini ba, inda aka maye shi da laifin ƙoƙarin tumɓuke gwamnati.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Kuma dalla. Gwamnan jihar Oyo ya bayyana cewa rushe gidan rediyon Fresh FM da gwamnatin sa ta yi ba siyasa bace kuma ba shi da wata kullalliya da mamallakin gidan rediyon. Ga rahoton wakilinmu Hassan Umar Tambuwal.
Gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi ya ce gidan rediyon na Fresh FM mallakar wani mawaki mai suna Ayefele da gwamnatin sa ta rusa a ranar Lahadin da ta gabata ba siyasa bace kuma baya da wata kullalliya da Ayefele. Gwamna Abiola Ajimobi ya furta hakan ne a lokacin wani taron yin sulhu a tsakanin gwamna Abiola Ajimobi da mai gidan rediyon na Fresh FM da aka rushe Mr. Ayefele da alafin na Oyo Obalamidi Olayiwola da ma wasu sarakunan gargajiya a jihar Oyo. Gwamna Ajimobi yace rushe gidan rediyon ba siyasa bace baya da wata kullalliya da mai gidan rediyon mutum ne mai kirki to amma saboda mutum ne mai kirki sai ya karya doka saboda haka ba za a yarda ya karya doka ba. Abiola Ajimobi ya buƙaci Mr. Ayefele da ya bi dokar ƙasa wajen yin kowane irin gini domin a zauna lafiya. Shi ko Mr. Ayefele mai gidan rediyon Fresh FM da gwamnatin jihar Oyo ta rusa a ranar Lahadin da ta gabata ya musanta raɗe-raɗin cewa bai mayar da amsa ga takardar umarnin tashin da gwamnan jihar Oyo ya aika masa ba.
The information that I didn't respond was not true. I told the government I responded and I've made plan of revalidating what I have at hand. My architect is working on it already before I got the demolition notice. And immediately I got the demolition notice, I've been running up and down, call eminent Nigerians to help me beg his excellency to please hold on for me to do what is needful.
Mr. Ayefele yace jita-jitar cewa ban ba da amsa ga takardar da aka aika min ba gaskiya bane. Na gaya ma mai girma gwamna cewa na mayar da amsa kuma na tsara yadda zan gyara ayyuka na mai zayyana min gine-gine tuni ya fara aiki akai kafin daga baya in sami takardar rushe ginin. Kuma nan take da na sami takardar ni kama kai goro ina kai mari ina neman manyan mutane da su taimake ni su roki mai girma gwamna don Allah ya dan dakata mini domin in yi abin da ake bukata. Yace kawai sai aka fara rushe gidan rediyon. Rushe wannan gidan rediyo na Fresh FM da ya jawo zanga-zanga daga jama'a da dama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
So a gaida Hassan Umar Tambuwal. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Babu wani maudu'i da muka saka a yau, saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ko kuma abubuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma kafin nan a shakata da wannan waƙar.
Ba a cinya turan jiwa kai bakwai ko dada
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Assalamu alaikum, muna da kiran farko daga Abuja. Wace magana daga Abuja?
Na kuma Sir Muhammad daga Abuja Airport Road.
Magana da zan. Kace wane ne? Ba mu ji sunanka ba.
Bashar, Bashar.
To Mallam Bashar, muna jin ka.
Oluce Great FM da aka yi a Oyo, ina ganin cewa wannan ba a ba hanya ta kullu ba a demokrasiya. Saboda aikin duba kamar bayyana ra'ayin a jama'a ne wannan gidan rediyon suke yi, aka zo aka rusa ya kamata da abinda za ta dinga tsara siyasa domin kasar da ke na tsarbar demokrasiya.
To baka ji gwamnati ya ce babu siyasa ba kuma babu kullalliya?
eto ai kullallen nake magana tunda demokradiya in kun duba da irin wannan abubuwa sun suke rusa demokradiya ya kamata da abin da za a yi a tsaya a yi shi tsakani da Allah yanda kowa zai gamsu mai gidan rediyon ya ce ya yi ma gwamna magana ko gwamna ne bai saurare shi ba ya kamata ya ƙara komawa wajen su tsaya su hau kujerar sulhu domin a gyara abin
don mun gode da wannan ra'ayi naka. To wake magana daga Niger.
Alhaji Sani Kwamare Angora Hausa.
To Alhaji Sani muna jinka.
To daidai na kufata Algeria.
To mun gode kwarai.
Na ma jama'ar Nigeria fatan Algeria sun san lafiya.
To mun gode kwarai.
Na kuma ma shugaban kasa gaban mu Allah ya sa kara miki lafiya.
To amin. Baka da wani ra'ayi da zaka bayyana yau?
Ra'ayi na kenan addu'a ga shugabana shugaban kasa.
To mun gode kwarai da fatan ya
jira muna kuma jiran wayannan 2019 din nan baba Allah sa gama lafiya da shi.
To amin amin mun gode kwarai.
Kuma
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To wake magana daga Kaduna.
Barkanku. Sunana Prince Abubakar daga kasuwar magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Prince Abubakar.
Yawwa to alhamdulillah wato ni zan jaddada godiya na ne ga farin ciki na musamman yanda shi shugaba Muhammadu Buhari wato ya gudanar da babban sallar sa a garin Daura da kuma ya tattaki ta musamman ne tafiya mai tsayin gaskiya a kafa yana kuma gaggai a gudanar da wannan sallar Idi tare da shi din kuma wannan kin ga ya nuna shugaban yana da cikakkiyar lafiyar da zai iya sake tsayawa takara domin mu sake kada masa wato kurkun mu domin ci gaba da jagorantar mu a karo na biyu a shekara ta 2019.
To mun gode kwarai. Har yanzu dai muna Kaduna. Wake magana daga Kaduna.
Sunana Yawu Sulaiman Madaci karamar hukumar Kaure jihar Kaduna.
To mallan Yawu muna jin ka.
To ni zan yi magana akan shi da ake yi wa ɗaya daga cikin hannun damar shugaban ƙasar nan Amurka ne. Wanda ana kokarin yanke mishi ainihin hukunci wanda ya kamata ya zamanto madubi ga ainihin alƙalanmu da lauyoyinmu. Amma inda ake ayyana doka a matsayin makauniya ce ba ta san wani ba in ka taka ta ta taka ka. To muna fatan alƙalanmu duk Allah da su ɗau izina kamar irin zarge-zargen da ake yi musu suna ɗaya daga cikin matsalolin Najeriya. To da Allah ya kamata a ce su dau nazari a cikin wannan shari'a da aka yi a Amurka. Nagode Allah ya sa tashi lafiya ya usuliyan madaci.
To mun gode kwarai mallan Yau. Muna da wani kira daga Kebbi. Wake magana daga Kebbi.
Kuna magana da Alhaji Sambo Bese Odita.
To muna jin ka Alhaji Sambo. Menene ra'ayinka?
Ina godiya ne ga shugabannin mu na Kebbi State.
To
kaman gwamnan mu senatocinmu da 'yan majalisunmu waɗanda ya kasance suka ba Baba Buhari goyon baya ba su kauce ba suka tsaya a kan APC saboda ƙoƙarin da Baba Buhari ke yi. Sannan muna godiya ga Jalma Koku ɗan majalisa na Abuja irin ƙoƙarin da yake yi ga mazaɓatai Allah ya saka mai da alheri. Magana Alhaji Sambu.
To mun gode kwarai Alhaji Sambu.
Mun gode.
To muna da wani kira daga Gombe. Wake magana daga Gombe.
Assalamu alaikum BOA Hausa Amerika Amurka. Kuna magana da Alhaji Malam Garin Marke karamar hukuma Akwa jihar Gombe tarayyar Najeriya.
To muna jin ka. Menene ra'ayinka a yau?
Na kira ne muku fatan alkhairi Allah sa mu tashi lafiya mai
mutunci. To amin. To amin. Mun gode kwarai mu ma. To amin. To jama'a har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka. To ga wani kira daga Port Harcourt. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Barkanku da yau.
Yawwa barka ka dai da wa muke magana.
Kuna magana da Hashim Mumuni ɗan Niger wanda aka haifa a Zugautun Fasan Aranda kuma da kwarin jihar Maraɗin Jakorin.
To muna jin ka. Mala Hashimu.
Yau Juma'a abinda zan yi zan miƙa fatan alheri ga da goren sallah da shugaban kasar Niger Muhammadu Isu
to
da shugaba Muhammadu Buhari na jamhuriyar tarayyar Najeriya da yake garin Daura cikin koshin lafiya. Sali Sa'idu ya tabbatar da mun yau sun yi juma'a wuri guda yana cikin koshin lafiya da kuzari. Ina yi mushi fatan alheri. Zan karkare da shugaba Alhassan Ouattara na Cote d'Ivoire da fatan suna lafiya cikin koshin lafiya.
To mun gode kwarai da fatan suna sauraron ka.
Alheri kuma dukkan ma'aikatan sashen Hausa ina yi muku fatan alheri. Allah ya sa dukkan
mu. To mun gode. To mun gode kwarai. Muna da kira daga Bauchi. Waki magana daga Bauchi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America.
To wa alaikum assalam da wa muke magana.
Hajiya barka da aiki.
Sunana
Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Mala Ayuba muna jin ka.
To ra'ayina na yau dai ina fatan alkhairi wa musulman duniya an yi sallah lafiya sannan kuma alhadanmu da suka hau arba kuma muna fata Allah ya karbi ibadunsu. To ra'ayina na yau Juma'a kamar da yanda muka saba za mu roki shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari kare gaji da mu ƴan jihar Bauchi. Maganan kashin zaki dam din nan lalle muna so shugaban kasa ya mana wannan kashin zaki dam domin noman rani da ciwo da kuma bunƙasa noma. In ya taimake mu ya mana kashin zaki dam mu al'ummar jihar Bauchi ya taimake mu. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam
Katin
Madaki a jihar Bauchi.
Mun gode kwarai Mallam Ayuba. Muna har yanzu dai muna Bauchi. Da wa muke magana daga Bauchi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Sunana Abubakar Sadiq Tashiru Dallashi.
To Mallam Abubakar muna jin ka, menene ra'ayinka a yau?
Da farko ina godiya wa Allah ta'ala ya kai shugaban kasa birnin Burtaniya yaje zinya yaje ga likita kuma ya dawo lafiya. Da yardan Allah. Da girman Allah. Da sunan Allah.
To
muna tare da Allah, muna tare da jihar Muhammadu Buhari. Muna ba wa 'yan Najeriya haƙuri. Cewar duk da halin da aka shiga, shi gyara ba a yin sa lokaci daya. Abinda aka daɗe ana ɓata shi gyaransa ba zai yi lokaci daya ba. Kuma sadaukarwa ce za mu yi domin al'ummar da za ta zo a bayanmu.
To
mu ba mu cewa 'ya'yanmu ko jikokinmu, sai dai mu ce al'ummar da za ta zo. Muna muku fatan alkhairi biyoye.
To mun gode kwarai.
Allah ya baku dama ku ci gaba da bamu dama muna bayyana ra'ayoyinmu.
To amin. Mu
da talakawa wanda muke so mu wannan kasa ta gyaru.
To amin amin. To muna da
Sadiq Attaturu da ke a gida mai lamba 1 Lungun Musa Matori.
To mun gode kwarai. To muna daga wani kira daga Yobe. Wake magana daga Yobe? Assalamu alaikum.
To wa alaikum assalam.
Da wa muke magana?
Muna magana da Alhaji Adamu Borka.
To muna jin ka Alhaji Adamu.
Wato ra'ayina akan human rights. Abubuwa sukan faru a daura mai laifi amma da zalunci shi human rights sai ba a kyauta ba. Idan har human rights za ta dinga shiga cikin hukuncin masu laifi to waye ba za a hukunta. To a tunanina ina ganin cewa babu wani zance zai suke.
To mun gode kwarai da wannan ra'ayin naka da kuma wannan kiran muka kawo daukar kiran mu na wannan rana da wannan satin sai kuma sati mai zuwa in Allah ya kai mu.
Yanzu kuma sai shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. kamar da alƙawarin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ƙara saka wasu jere-jeren takunkumi da ke da alaƙa da lamarin nukiliya akan gwamnatin ƙasar Iran wanda ake kira cikakkun matakan haɗin gwiwa bayan da gwamnatin ƙasar Amurka ta janye kanta daga cikin wannan jere-jeren a watan Mayu da gabata bayan cikar wa'adin kwanaki 90 da ta dibar kanta kan batun takunkumi sun fara aiki a ranar 7 ga watan Agusta da ya hada da haramtawa ƙasar Iran sayan kudaden Amurka sayar da motoci da ta kerawa a Amurka da kuma saye da sayarwa da kuɗin ƙasar Iran wato riyal dukkan takunkumin da ke da alaka da nukiliya da ƙasar Amurka ta kakkaba har ma waɗanda suka shafe harkokin makamashin ƙasar Iran da kuma hulɗa da cibiyoyin kuɗi da ƙasashen waje suke gudanarwa da babban bankin ƙasar Iran za a sake kakkaba su a ranar 5 ga watan Nuwamba mai zuwa na shekarar 2018 a cikin wata rubutaccen sanarwa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce Amurka ta kudure aniyar sake kakkaba dukkanin takunkumin kuma za mu iya aiki da ƙasashe da ke da hulɗar kasuwanci da ƙasar Iran domin ganin an kiyaye su daidai kam jama'a da kuma kamfanoni da suka ki kiyaye daina hulɗa da ƙasar Iran za su fuskanci bala'i Shugaba Donald Trump ya yi maraba da shawarar da kamfanonin ƙasa da ƙasa da dama na ficewa daga kasuwannin Iran kuma ya ƙara da cewa ƙasashen da dama sun ce za su daina sayan man fetur na ƙasar Iran ya ce muna kira ga duk ƙasashen duniya su dauki waɗannan matakan domin aikawa gwamnatin ƙasar Iran saƙo ya ƙara da cewa suna da zaɓi ko su tsaya da barazanar da suke wa al'ummar duniya da ƙalubale ko kuma su shigo a kasuwannin duniya domin damawa da su ko kuma su ci gaba akan mummuni hanyar da za ta sa a maida ƙasar saniyar ware a fannin tattalin arziki Jami'an ƙasar Amurka sun ce kudaden shigar da Iran take samu saboda sassaucin takunkumin ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya an yi amfani da shi wajen wanzar da ta'addanci da kuma ta da zaune tsaye daga ƙasar Syria zuwa Yemen da Gaza da kuma wasu yankuna a maimakon amfani da su wajen inganta rayuwar al'ummar ƙasar Iran. A cikin wani jawabin sa shugaban Trump ya jaddada cewa yayin da Amurka za ta ci gaba da matsawa gwamnatin ƙasar Iran lamba ta fannin tattalin arziki da nufin ganin ta daina take-takenta masu cutarwa ya ce a shirye yake ya kulle yarjejeniya da za ta kawo ƙarshe ga waɗannan ayyukan asha da ya hada da ayyukan kera makamai masu linzami da kuma taimakon da take baiwa masu ayyukan ta'addanci banda haka kuma shugaba Trump ya jaddada ci gaba da goyon bayan al'ummar ƙasar Iran waɗanda su ne magadan arzikin ƙasar Iran na zahiri kuma su ne manufofin gwamnatin ƙasar suke kwara ya ce muna begen ganin lokacin da al'ummar ƙasar Iran da dukkan mutanen da ke yankin za su ci gaba tare sun kwanciyar hankali da tsaro da zaman lafiya Shirin murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 4:56 wanda kuma ya kawo mu ga takaitattun labarin duniya Kotun tsarin mulkin kasar Zimbabwe ta yi watsi da kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar 30 ga watan Yuli. Hukuncin da aka yanke a yau Juma'a ya bada damar rantsar da shugaba Emmerson Mnangagwa da yanzu yake kan mulki a matsayin shugaban kasa cikin sa'o'i 48 kamar yadda kundin tsarin mulkin Zimbabwe ta nadar. Iyalan dan majalisar dattijan Amerika John McCain sun bayyana cewa zai daina karbar maganin ciwon kansa na kwalkwalwa da yake fama da shi. Sun fitar da sanarwar ne a yau Juma'a inda suke cewa ya wuce lokacin da zai tsira daga cutar tun lokacin da ya bayyana cewa yana dauke da ita a fili a shekarar da ta gabata. Kungiyar tsofin sojojin kasar Zimbabwe sun yi kira ga gwamnatin kasar ta canza sunan filin saukar jirgin sama daga sunan tsohon shugabanta Robert Mugabe inda a cewar su bai cancanta a sakawa filin sunan shi ba. Wanda aka sa a shekarar da ta gabata kafin aka tilasta mishi sauka daga karagar mulki. Rigingimu na ci gaba da faruwa a ƙasar Uganda ƴan kwanaki kaɗan bayan zub da jini da zanga-zanga kan zargin da ake wa ƴan majalisar jam'iyyar adawa, ciki har da mawaƙi Robert Kyagulanyi wanda aka fi sani da Bobi Wine. To masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hafsat Bello dan mai soro da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu ta yau